Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. Al'ummar Yamai da kuma Agadar Sana fama da dauke rutar lantarki tun yau da dan lokaci wannan lokaci na zafi da azumi ya sa mutane ba san inda za su sa kansu ba za ku ji karin bayani. Matsalar ruwa a jihar Tiliya yankin Tawa wuri guda ne na ruwa ke shafar mutane da kuma dabbobi da kuma karin mutanen da suka kaura daga yankin dake da rashin tsaro magajin garin Tiliya ya yi tsokaci kan wannan lamari. Amina Muhammadu director jiha ta bunkasa cigaban mata a Gaya ta yi tsokaci kan hanyoyin da za a bi idan akwai tashin hankali tsakanin ma'aurata shine rahotonmu na musamman. Tomadala yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. A waɗannan lokuta na bayan nan al'ummar Yamai na fama da dauke rutar lantarki lamarin da ke gurgunta wasu bangarori na ayyukan kasuwanci misali masu saida kifi da danyen kaci da dauke wuta ta dan lokaci za ta bata su a cewar wasu daga cikin su. Ga dai ƙarin rahoton Salamu Tukadiri.
Kupiro wannan dauke wutar lantarki akai-akai wallahi yana ba mu tsoron lalata muna kaya. Shi firiji idan zai yi awa daya biyu uku baya kunne baya baci, amma idan har yana iya yin awanni 6-7 yana iya lalata muna kaya.
Muna da group da muke aiki da shi idan an yi kupir cikin ini da dare da yake ba mu nan ba mu iya kunna shi. Muna da motar take zama mu kenan mun tashi koma gida karfe 7 na mangari sai mu sa kayan cikin mota motai da su babban mangaza domin mun kabar kayan anan suna iya baki idan sun bake kuma mu ne muke yin hasara kun ba mu samu masu zakwa sai
a haka mutanen Agadar Susuma suna fama da matsalar dauke rutar tun tsakiyar watan azumi. Kamfanin wutar lantarki reshen Agadar ya yi bayani cikin wata sanarwa kan dalilan wannan matsala dake da nasaba da wasu ayyuka a Sunishar. Musa Mamman ya tattara mana rawayoyin wasu daga cikin su.
Jama'a suna da ƴancin sani daga wani lokaci zuwa wani lokaci ne za a samu wuta lantarki, amma haka da suke yi bai yi ba gaskiya. Ma'aikatar kasuwanci ce kamar kowa. Yanzu a cikin wannan wata muke na azumi, idan kana son glass sai ka neme shi tun karfe 2 ko karfe 3 na rana a cikin wajen ma'aikatu, amma a cikin gari ba a samu.
Kuma cikin watan Afrilu tampeta ta hawa kuma za ka ga mutane na kai suna kawowa cikin angoyi don neman ruwan sanyi
da rafreshisan.
Wutar lantarkin mu ba daga Najeriya take zuwa ba ko wani waje, anan ne ake sarrafa ta. Abinda yake nuna cewa bai kamata a fuskanci wannan matsala ba kowane lokaci.
Amma ke na wasu yankuna da al'ummomi na wurin da waɗanda suka gudu daga yankunan da ke fama da rashin tsaro sun tare a kewan wuri guda da ke da ruwa a jihar Tiliya tare da dabbobinsu, lamarin da ke zama wata matsala na rashin wadatar ruwa ga mutane Tiliya ga waɗanda kuma suka kaura da dabbobinsu. Ƙarin hasken magajin garin Tiliya Alfazaze Isintek a cikin rahoton Rafika Atayar.
Duk wanda suka yi gushin mazamnin su sun komo manyan birane don su matsa inda ke da tsaro da cibiyoyin ruwan sha. Wasu na da ɗimbin dabbobi kenan sai da ruwa. Cibiyoyin faraje 7 da ke gare mu a birnin basa isa biyan buƙatar al'ummomin da suka yi gushi da ma al'ummomin ƙaramar hukumar. Kamin zuwarsu muna fuskantar wannan matsalar ruwan sha. Anguwa za ta yi mako bata samu ruwa ba. Ga ƙaruwar wannan mutane muna da ta babbar rijiya a nan kuma mun baiwa makiyayan damar su gina riyoji wurare masu damshi, wannan ne ya dan taimaka. Ana iya samun fiye da ƙananan riyoji 100 a cikin gaugawa. Dai ya kamata a samu wani horaji, ba za a iya sifirin ruwa ba ga wannan ɗimbin dabbobin da ke akwai. Allah ya taimaka jiya wannan tallafawar ta soma.
Masu ruwa da tsaki a fannin bada ilimi a Niger na nuna damuwa karara a yayin tashin gobara a ɗakunan karatu na zana a Yamai da wasu yankunan ƙasar mu. Idan yara ba samun wuraren karatu to ina za su je? Karatun zai samu wato rauni, inji Musa Bizo na Aso IPT tawar tarho a cikin rahoton Muktar Hamadu.
mu abin da muke gani wanda ake kwatanta sai ya zan akwai wasu wanda bayan wannan abubuwan tunda kun sa a wannan lokaci ana iya samu tashin wuta ko wuri guda wuri biyu sai tsammani yalla akwai lokacin sanyi da ke zancan ko lokacin sanyi inda iska yana buga amma yau da yanda muke gani makarantun ne ko ina kama sai ku ga safiya duka ba a rasa ekol guda ko ekol guda a cikin goli dan wannan abin mu ana mu gani ya kamata gwamnati ya dauki matakai ya dubo da kafa ya ga su wane ne kanko wannan aikin a shari'a to abin da zai kati ka suke da wannan gudana makaranta a Niger kun san a kasan mu kuma ba a samu wannan hatsari ba na gobaran makarantun ne namu suna da matsala kwarai kenan wannan abun zai kawo mana matsala diske da horo da aka koya mu yara da kuma harin ilimi a kasan Niger
lokacin zazzabin cizon sauro a Niger na shafar watanni 4 Juli Agusta, Satumba da Oktoba dalilin kenan da hukumomin kasa suka shigar da wani matakin shimio prevention wato rigakafi ta hanyar magani a shekara ta 2013 a cikin tsarin kiwon lafiya a burin shine dai na kare yara masu shekara 3 zuwa watanni 54 shekaru 8 bayan shigar da wannan tsari na shimio prevention sakamakon ya gamsar a cewar madam Jarmako Hadiza Jaku a cikin rahoton Olivier Asugubavi
Nous avons commencé avec 200
Mu hara da yara fiye da 200 na shekara 2019 zuwa shekara 2020 mun samu karuwan yara miliyan 4 da an kai ma rigakafi game da cutar cizon sauro a cikin lokutan da ake samu yaduwar cutar a jikin mutane mun samu ragowar yaran da an kai ma rigakafi a shekara 2017 zuwa shekara 2019 da anka samu a wajen yara masu karamcin shekaru kamar wanda basu kai shekara 5 ba zuwa wata 3 da wanda sun kai shekara 5 da an kai ma rigakafi wanga shine mafi muhimmanci da sakamakon da mun ka samu da ragowar wajen yara masu karamcin shekaru kuma zamu ci gaba da yin wanga rigakafi tare da bincike akan rigakafin tamuwa zamu yin shi ne tare da lura da wanga lokaci na COVID-19 da muke ciki
Fasarar Farida Mamman azumin shekarar bana na gudana cikin lokaci zahi mai tsanani lamarin da ke janyo rashin ruwa a jikin dan Adam cin wasu abinci masu ruwa da kuma ruwan zaki na buƙatar wato shi mai azumi ga dai ƙarin bayani ta masana abinci Abdulrazak Bello a cikin hirarsa da Ruqayatu Abdurrahman
Domin kulawa da aunin ruwan jikinsa abun farko a kaucewa ababuwa masu tada tsikar jiki. Idan aka yi amfani da abubuwa masu tayar da tsikar jiki ana fuskantar yawaitar fitsari. Shi yasa ake cewa shayi na da sinadaran da ke sa buɗi ga yin fitsari da yawa. A lokacin da ba na azumi ba shayi amfano ne ga jiki. To amman a watan Ramadana ko da mutum ya rasa ruwan jiki ba damar mayar da kambacin haka na iya haddasa karancin ruwan jiki kuma wasu ababuwan kaucewa a wantan azumi ne cimaka masu karfafa jin kishirwa misali masu kwayar gujiya don haka a kadaida ire-iren su da kuma masu sukari in mutum ya sha abu mai sanyi da ke da zakin sukari to lokacin kadan yana dan hudda maka kishirwa to amma sakamakon na iya kawo haddashin karancin ruwan jiki zai iya saka kai ta jijiya
Karkara hakura wata al'ada ce ta dan Adam baya ga kasancewa wani abin tsaftar jiki haka kuma yana da amfani ga mai azumi karkara hakura na tsarkaka ayyuka kamar sallah karatu alqur'ani a cikin ustaz Haladu Yahaya Tawar Tarho a cikin rahoton Hawa Usman
asawaci yana da amfani kware saboda musulunci ya sa tsafta yin asawaci gyara jiki ne gyara baki yakan gyara iskar mutum ko da ta fannin mu'amala musamman cikin watan Ramadan wanda an kama baki baci basha Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yin asawaci cikin fanni jiyawa ana iya asawaci kaman a karanta Qur'ani an tambayi Aisha musamman me Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake in ya shigo gida sace abu na harko wanda yake yi shine yin asawaci asawaci yana da muhimmanci kwarai abin ne wanda yake iya ƙara ƙarfafa ibadar mutum tunda aiki ne na alheri kenan yin asawaci yana cikin dabi'u masu kyau cikin ayyuka waɗanda suke ingantacci
Zandar na karɓar bakunci daga ranar 24 ga watan Afrilu zuwa 7 ga watan Mayu shekara ta 2021 da baje kolin farko na mata masu aikin hannu na ƙasa Fofan. mata da suka fito daga yankunan Niger na halarta wannan haduwa ta al'adu inda suke baje kolin kayayyakin su zaben zandar na da dalili a cikin shugabar mata masu aikin hannu madam Mori Aminata cikin rahoton Aliketa
Les femmes artisanes
Mata masu aikin hannu da suke shahar Zander mata ne a kowane lokaci cikin gyaran kayayyaki kamar yin tukanyen laka da kuma aikin fata wannan dalilin yasa mun ka zabi matan da suke shahar Zander a wanga taron na Fofan muna da runhuna 50 kun mun ƙara tambaya da abamu runhuna 25 amma a yanzu dai za mu yi aiki da runhuna 50 innan daga baya idan bukatar ta taso muna ƙara tambaya na sauran runhuna duk shawun Niger sun taru a wannan wurin kayayyaki da kuka gani a nan wurin kayayyaki ne na mata masu aikin hannu gaskiya ne wanga fuar din da an kai na harin na mata ne da yannun mu da kannen mu da iyan mu wanga fuar din ya shahi kowa muna sa rai daga momu na biyu mu yi kira maza masu aikin hannu su ma su samu shi shigo wanga fuar national da za a yi
fuar national
Yanzu sai rahoton mu na musamman a Niger idan an samu tashin hankali tsakanin ma'aurata akwai hanyoyi da za a bi daga wajen na jama'a zuwa na hukuma daga waɗannan hanyoyi mutane da matsalar ta shafa na iya kai ƙara da kuma daidaita matsalar ta hanyar sulhu a cewar bayanan director jihar na bunƙasa harkokin mata ta Gaya madam Amina Muhammadu a cikin rahoton Fadel Alu
Dabor kantu zave improve.
Da farko idan kuna da matsala da mijinku, ku fara ganin ma'aifa da suka shedu dar mu auren na wajen miji ko wajen matar. Bangaren biyu na iya kira miji da matar domin su saurare su. Dan su diba su ga hanyar mafita. Kamin aje harabar masha'aranta suna iya zuwa wajen mai anguwarsu su masa bayani matsalar. Shi kuma ta kansa zai nemi hanyar sasantawa. Wannan ta fuskar zamantakewa ne. Idan mai anguwar bai samu ya daidaita su ba, yana iya tura su ko a ma'aikatar mu ko kuma a harabar sanda kai tsaye can kuma a nemi surhuntawa sasantawa ake fara sanyawa daga ba idan a duk wannan hanyoyin ba a samu sasantawa ba to anan kai tsaye sai a mayar da batun a kotun shari'a idan ta kai can juju ne ke da maganar ƙarshe saboda aikin sa ne to haka ne muke tafiyar da aikin namu balle ma in an yi bugu da raunatawa an ci zai rahin matar ta bugunta da kulki a wannan ɗan sanda ba sa rahe ido
la police ne be pas fermer l'œil là-dessus
a ganin ku me yasa waɗanda suke fuskantar al'amarin suke ci gaba da yin shiru ko kuma suke nawa ga neman samun taimako
mafi yawan lokuta matan ba sa son yin magana zuwa wajen ƴan sanda saboda a ganin su za su shiga idan mutane ana nuna su da kewar aikin kamijinki a gaban police shi yasa suke gommakewa su yi shiru sai an sun ga abun ya kazanke suke neman mijin ya sake su
ana ku ra'ayin waɗansu mata suna iya samun damar ci kan matsalolin kuma su tsirar da auratayyar su
si deso debut elle avait utilisé
inda tun farko sun bi hanyoyin ga neman mafita matsalar rabuwa ba ta shigowa sai a kira mijin a saurare su a nemi sulhuntawa ko da a harabar police ne duka ire-iren waɗannan matsalolin dama cikin neman sulhu ake so ma to amma idan ba a samu sasantawar ba dole a mayar da magana a kotu ba wanda zai sani in dai ba su da kansu sun ka bayyana ba a'a ba a bugun su a can ba wani abin da za a ce sai dai a ji hankalin su da cewa abubuwa ne da doka ke hukuntawa
sai des choses qui sont punies par la loi
to karshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya
ya ina kwana Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a office.
Ha ba Nafisa. Aikin san ko da yaushe kofin sashi na abuɗe suke.
Na sani duk da wannan ni kaunar ki ce mai tsada ko?
Ke ma aikin sa ne ba ma sai an faɗa ba. Ha ba.
Tsaya yaya ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar COVID-19 fa.
Kurre kuwa ai wannan karin cutar na biyu. Ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali.
Na gane. Shi yasa dazu mai gadin ku ya hana mu shiga ofishin ku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwan mu ba. An ci sa'a muna da takunkuman mu a cikin jakokin mu muka sa su muka wanke hannuwan mu sai muka shigo.
To ko ku ha kin ga wannan karin cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi. Ya kamata ki san ciwon kanki. Kullu ina ƙara jin hankalinki. A duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a, ki tabbatar da kin saka takunkuminki. Kada ki saka ci da wannan.
Insha Allah yaya.
ku bada kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a
wannan sako ne na studio Kalangu tare da haɗin guwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa